Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau 12 ga watan Oktoba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Majalisar Malamai ta Najeriya reshen jihar Kano ta kada ƙuri'ar ƙara tabbatar da Malam Ibrahim Khalil a matsayin shugaban majalisar. Sannan za ku ji cewa an kammala babban taron bitar ayyuka da ministocin Najeriya suka yi na tsakiyar wa'adi. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu, bari mu je da duniyar ta yini.
Assalamu alaikum. Shugaban Koreya ta Arewa Kim Jong-un ya duba wani makami mai linzami mai karfin gaske wanda kasar ta ce ta kera shi ne don harba makaman nukiliya akan Amurka, yayin da ya sha alwashin hada wata gagarumar rundunar soji don a tinkari barazanar da Amurka ke yawan yi, kamar yadda kafa yaɗa labaran kasar ta bayyana. Har ila yau a wani kokari na ganin ya shiga tsakanin Washington da Seoul, Shugaba Kim ya yi amfani da wani jawabi da ya yi a wajen wani taron baje kolin makaman ƙasar a ranar Litinin, inda ya ce ba Koreya ta Kudu ba ce abokiyar gaba, kuma babu wani abu da zai ƙara shiga tsakaninsu. Shugaban na Koreya ta Arewa ya kuma kwatanta Amurka a matsayin salar tashi-tashin hankulan da ke faruwa a yankin Koreyoyin biyu, inda ya ƙara da cewa abin da ya sa a gaba shine ya kera makaman da za su ba ƙasar kariyar da babu wanda zai iya tanka mata. Baje kolin makaman wanda kamfanin dillancin labarai na KCN ne ya rawaito an shirya shi ne yayin da ake bikin cikar jam'iyyar Workers Party mai mulki shekara 76 da kafuwa, kuma hakan shi ne karo na farko da aka baje irin waɗannan makamai. Ita dai Amurka ta sha miƙa goren gayyatar zaman tattaunawa ga Koreya ta Arewar, inda ta ce a shirye take ta zauna a ko'ina kuma kodayaushe ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba. Sai dai Shugaba Kim ya kore ta yin wanda ya kwatanta a matsayin wata dabara ce ta ɓoye ƙiyayyar da Amurka take nuna wa Koreya ta Arewar. Yayin da ƙasar Afghanistan take fuskantar ƙalubalen shiga wani yanayi na matsi, shugabannin ƙasashen duniya 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki na G20 na shirin gudanar da wani taro ta yanar gizo don tattauna irin tallafi da za a ba ƙasar da kuma matsalar tsaro da ta taso tun bayan da Taliban ta karɓe mulki a watan Agusta. Prime Minister Italia Mario Draghi ne zai karbi bakuncin taron tare da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, shugaban Amurka Joe Biden, Prime Minister India Narendra Modi da sauran shugabannin kungiyar ta G20 daga nahiyar Turai na daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron. A ranar Litinin, mai kula da tsare-tsaren harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai ta EU Josep Borrell ya sha alwashin cewa za su tallafa, inda ya kara da cewa ƙasar ta Afghanistan ta shiga wani mummunan halin da tana gab da rugujewa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban bankin duniya ya nuna damuwa kan yadda basussukan da kasashe marasa karfin tattalin arziki ke cewa ya karu da kashi 12, inda kiyasi ya nuna cewa kudaden sun kai dala biliyan 860 a shekarar 2020. Hakan kuma ya faru ne sanadiyar annobar COVID-19. Yayin da bankin na duniya ya yi kira ga kasashen da su rage nauyin basussukan da ke kansu. Shugaban bankin na duniya David Malpass ya faɗa manema labarai cewa alƙaluman bankin sun nuna yadda adadin basussukan suka ƙaru a kan ƙasashe marasa ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfi. Ya kuma ƙara da cewa rabin ƙasashen duniya marasa ƙarfin tattalin arziki sun faɗa cikin ƙangin basussukan da suka ciyo a waje, kuma lamarin ya kai shallin da sai sun ɗauki matakan gyara. Kungiyar TPLF da ke mulkin yankin Tigray a kasar Habasha ta ce dakarun kasar sun kai wani samaman soji daga yankin arewacin kasar.
A gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Malamai ta Najeriya, Reshen Jihar Kano, ta kada ƙuri'ar ƙara tabbatar da Malam Ibrahim Khalil a matsayin shugaban majalisar, tare da kira ga jagorori da shugabanni sassan addini su ci gaba da bin hanyoyin da za su ƙara wanzar da zaman lafiya a Jihar Kano da Najeriya baki ɗaya. A taron koli na majalisar, wanda ya wakana a haraba sakatariyar majalisar, bisa jagorancin shi Malam Ibrahim Khalil, majalisar ta yi watsi da ikirarin da wasu suka yi ajiya cewa sun sauke shi Malam Ibrahim Khalil daga kujerar shugabancin majalisar bisa zargin yana shiga harkokin siyasa. Farfesa Muhammad Babangida shine mataimakin sakataren majalisar, kuma yayi wa wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari bayani dangane da kudurori da mambobin majalisar suka cimma lazu da marece.
Na farko dai mun ƙara jaddadawa da tabbatar da wato goyen bayan mu ga wato shugabancin Sheikh Ibrahim Khalil a matsayin shugaba na majalisar malamai ta ƙasa reshen jihar Kano. Na biyu kuma mun ƙara wato jaddada muhimmancin haɗin kai a tsakanin wato malamai da jagorori na musulmi a wannan jiha tamu, domin samun haka shine abin da zai ƙara tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha, wanda kuma abin da ake wato tsananin kishirwar buƙatar su kenan a wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu baki ɗaya. Na uku kuma mun sanar da wato ita wato uwar kungiya majalisa ta ƙasa, wanda kuma muna sauraron cewa za su baya su ma za su fitar da jawabi game da wannan mataki da aka ɗauka, ko waɗanda suka ɗauka wanda ba su da hurumin ɗaukan wannan mataki da suka ɗauka. Hakikatan waɗanda suka yi wannan kamar ma ba su taɓa sanin mecece majalisar malamai ta ƙasa ba, ba su san ƙa'idojinta da dokokinta da yadda ake gudanar da ita ba.
Akwai kundin tsarin mulki ne da yake tafiyar da wannan majalisa, misali kuma idan haka ne ya hana jagoranta ko kuma wanda ake shugabanta ne shiga harkokin siyasa kamar da su suka ambata.
Babu wani doka daga cikin dokoki ko ka'idoci na majalisar malamai ta ƙasa da ta hana ko shi shugaba ko wani daga cikin 'yan majalisa akan cewa ya shiga cikin harka ta siyasa. Kuma a Najeriya mun ga waɗanda suke da jagoranci da limanci waɗansu addinai ɗin sun shiga harkar siyasa. Abin da dai yake tabbatacce shine cewa matsayin da ko wani jagora a cikin majalisar malamai ya ɗauka baya lazimtar kowa da kowa a cikin majalisar malamai.
Wato matsaya ce ko ra'ayi ne na ƙashin
kansa? Ra'ayi ne na ƙashin kansa. Shi yasa ka ba mu taɓa samun matsala ba akan cewa ko wani daga cikin majalisar malamai yana yin harkar siyasa, domin wannan kuma nasa ne.
Sali za a iya samun wasu suna wata jam'iyya waccan suna yi?
Ƙwarai da gaske. Ni da nake magana haka, tafiyar da wato shugaban majalisar malamai yake yi ta siyasa ba tafiyar wannan nake ta siyasa ba. Ni ne mataimakin sakatare da iko, ba taɓa samun wani saɓani ba a tsakaninmu, ba a taɓa jin wani ƙorafi ba, kuma har zuwa a yanzu hakan nan muke tafi.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Yau ne kuma aka kammala babban taron bitar ayyukan da ministocin Najeriya suka yi na tsakiyar wa'adi, taron da ke duba nasarori da ƙalubalen da aka fuskanta wajen aiwatar da manufofin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Bisa ga kiyasi da kirdiga da ƙwararru wanda suke halartar taron suka yi, sun baiwa shugaba Muhammadu Buhari makin samun nasarar kashi 57 cikin 100 zuwa 60 na irin ayyuka ko nasarorin da ya samu akan manufofin da gwamnatinsa ta sa a gaba domin inganta rayuwar 'yan Najeriya. Ministan albarkatun ruwa na Najeriya, Injiniya Suleiman Adamu, ya yi mun ƙarin haske dangane da muhimmanci da kuma irin abubuwan da wannan taron yake bita a kai, inda yake cewa
akwai matsaloli da aka ce akwai wanda harkar tsaro tana cikinsu, amma kuma su wa'annan ƙwararru sun yi la'akari da cewa an samu sababbin kayan makamai da sauransu, kuma labarin da ake samu ko da yake kasa ita harkar tsaro bayan da za a ce soja da jami'an tsaro su faɗi ya abubuwan da ake kai, amma an yadda da cewa ana samun ci gaba wajen yaƙi da ta'addanci musamman abin da ya shafi arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma kudu ta gabas. Su wannan kwararru sun amince da cewa sun yadda da cewa akwai abubuwa akwai alamar samun nasara akan wannan matsaloli. Magana bashi mutane ya kamata su yi wa wannan gwamnati alƙalanci. Ana zancen bashin da sai a yi ta tunani kamar gwamnatin nan ita ta ci basussuka an zo an tar da su. Da yawancin bashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kai tana so ta ci ko ta ci ko aka ci, da yawansu ma suna majalisar cewa ba ma a gama ma amincewa da su ba. Yawanci abin da muke biya kawabin da ake cewa debt servicing daga cikin budget basussuka ne da gwamnatocin baya suka ci, wanda kuma alhaki ne akan wannan gwamnati tunda gwamnati karba ce cewa ta ci gaba a madadin Najeriya aka ciwo bashi na. So duk gwamnatin take nan alhaki ya faɗo a kanta cewa lallai ta biya wannan basussuka. So bashin da muka ci bai kai abin da ake ta zuzutawa ba. Sannan maganar bashi duk duniya ba ƙasar da za ta ce ba ta cin bashi. Ƙasar da tafi kowa cin bashi a duniya ita ce Amerika. Ba yanda za a yi abubuwa su tafi, ba mu da kuɗin shiga sosai. Mai ya karye, cutar COVID ta shigo ta karye tattalin arziki ƙasashen duniya. Mun zo mun tarar da hanyoyin mu a lalace. Fara ayyuka na madatsar ruwa na noman rani da sauransu, hanyoyi, asibitoci ba a gama ba. Kuma gwamnati ta zauna, to me amfanin gwamnati? Idan ba za mu bamba mu da yadda za mu, dole ne a je a nemo a ranto kuɗi a zo a yi wannan ayyuka. Saboda jama'a duk inda ake a duniya haka gwamnati take, ba inda za a ce gwamnati ba za ta ci bashi ba.
Ministan albarkatun ruwa na Najeriya kenan injiniya Suleiman Adamu a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Umar Faruk Musa kenan. Wannan shirin yana zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin.
Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba, bai bar ni na ji dadi ba. Ubana za yaron zamani bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa. Sai yau na shagi ya da taba baba ne gani nan ban da kaya baba ne an na so ga da indiga baba ne sai kwace da saka baba ne. Sai yau na shagi ya da taba baba ne gani nan ban da kaya baba ne an na so ga da indiga baba ne.
Hoto na musamman.
Ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun kaddamar da wani shirin koyar da shugabanci na gari a tsakanin matasan Najeriya. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hada-hadar shiga babban zaɓen shekara ta 2023. da ake sa ran yin sabbin zubin shugabanni da za su karbi ragamar shugabanci a matakai daban-daban na Najeriya. Comrade Muhammad Muhammad shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasa na yankin arewa ta tsakiyar Najeriya. Ya yi ƙarin haske akan dalilin ɗaukar wannan mataki da ya sa suka gudanar da wani babban taro a kwalejin ilimi ta jihar Niger da ke birnin Mina.
Samari masu tasowa musamman waɗanda suke cikin jami'u na arewa, muna so mu tabbatar da sun san me ke faruwa, sannan muna so mu ba su dama su zauna da dattijai na arewa saboda su ayi maganganu wanda suka zama na ilimi na fahimtar yadda ƙasa take tafiya. So kamar yadda topic din yau ya duba akan ishu ne wanda yake ya zama yana cikin magana na kullun a maganar siyasa na ƙasar nan, kuma mahimmancinsa ba za mu iya ɗauke kai a hankali a wajensa ba, sai dole an tabbatar tun daga samari, tun daga ƙasa an sanar da samarin mu a Neja da kuma da tijai menene wannan abu na ishu na wannan wato restructuring din nan, me ye mahimmancinsa ga mu wajen mu mutanen arewa, abun tsoro ne a wajen mu koko abu ne wanda ya kamata mu rike shi, sannan in mun tashi rike shi ta wani bangare ne zamu rike shi da zai kawo ci gaba musamman a bangaren samar da aiki da abubuwan yi ga matasa.
Na'am, yanzu kamar ba ku gamsu da abun da ke tafiya ba kenan yau.
Mun gamsu da abin da ke tafiya, ba mu gamsu da abin da ke tafiya ba, ba shine yanzu ke gabanmu ba. Abin da ke gabanmu shine akwai matsaloli, sannan kuma yadda ƙasar, in ka lura da yadda ƙasar take tafiya, yana da kyau mu tashi mu fara wayar da kan wato jama'an musamman na arewa, musamman samari. Samarin nan ma muna gani cewa waɗanda suke cikin jami'u suna da kyau da za mu yi amfani da su wato a matsayin waɗanda za mu koyar ma ainihin wato abin da ke faruwa, sannan saboda su ma su samu su iya koyar ma da ƴan uwansu.
Nastura Ashiru Sharif shine shugaban kungiyar matasan arewacin Najeriya. Ya ce bisa la'akari da lalacewar al'amura ta fuskar shugabanci a Najeriya, shi yasa suka ɗauki wannan mataki.
To abinda muke so mu yi shine wato mun fuskanci abinda ilalata ƙasar nan, shugabanci ne ilalace a ƙasar nan, shi yasa komai ilalace. Kasuwanci, ilimi, harkar lafiya, harkar kungiyanci, harkar siyasa, harkar shugabanci na addini, komai lalace sakamakon lalacewar shugabanci a ko a matakai uku na ƙasa, jiha, ƙananan hukumomi. To wannan tunanin da muka zauna muka yi nazari shine sa muka ce to maganin abin da za a gyara shugabanci shine mu dawo cikin makarantunmu, mu samu yaranmu da suke tasowa, a gaya musu san tarihin ma ƙasar tasu, san ma me aka gina ƙasar tasu tukunna, farko tukunna, su san me iyayensu suka yi, me na bayansu suka yi, sannan san su kuma me haƙƙinsu a matsayinsu na ƴan ƙasa da ya kamata su ga sun gyara ƙasarsu. Ba wanda zai gyara musu rayuwarsu ko makomansu ko ƙasar, su za su tafi kansu gyara rayuwarsu. Shi yasa muka fara wannan taro na ita wannan wato wannan makala da muka kira da sunan wato Leg Me ta masu Leadership Lecture Series. Mun kaddamar da ita sati biyu da ya wuce a jihar Kaduna, Jami'ar Ahmadu Bello Zaria. To haka kowace jiha kungiyar zata ta zuwa ana ta kaddamar da wannan makala, ana koyar da yaran su san menene abin da yake wuyansu, me ake bukata da gurin sa matsayin su na ƴan ƙasa su gyara abubuwa da suka lalace a ƙasar su. Wannan shine
wannan zai sa abubuwa su gyaru bisa la'akari da yadda matsalolin nan sun riga sun yi nisa. Ba ku ga ya kamata ma a sa darussan a makarantu a rika koyar da su?
Daidai ne wannan, a yanzu wannan farawa da muka yi ai kamar mun faro kenan, kuma za a dinga bude abin ana duba ya za a yi abin ya ci gaba.
To Dr. Usman Bugaji da ya halarci wannan taro ya ce samar da shugabanci na gari shine zai shawo kan duk wata matsala ko kuma tangarda, musamman matsalar rashin tsaro da kuma masu kururuwar ganin Najeriya ta dare gida biyu.
da an samu shugabanci na gari da duk an gyara waɗannan abubuwan kuma yanzu tunda daɗin demokradiyya shine koma mai mutum yayi ai lokaci zai zo da za a canza shi to wannan canji in yazo muna fatan ƴan Najeriya za su dage su zaɓi shugabanni waɗanda suke da ilimi suke da halaye na gari suke da kwarewa ya zama dai an bi cancanta ba irin abinda jam'iyyun siyasar mu suke yi ba na yanzu kuma ban ce jam'iyya wata ɗaya ba dukkan su haka suke kana gani duk sun rikita ita kanta jam'iyyar ta su duk ta rikice sun kasa gyarawa yau ai taro can gobe ai taro can saboda son zuciya ya cika saboda babu ma ka'ida in zaka zabi shugaba waɗannan ka'ida aka sanya ai duk duniya ba inda ake zabin shugaba babu ka'ida in banda irin waɗannan jam'iyyun siyasan a shirme irin na ƙasar nan saboda haka mu muna matsa musu lalle su fitar da ka'ida ta shugabanci kuma duk wanda suka gabata da faltun daga al'ummar Girikawa har zuwa yau da musulmin da kristan kowace al'umma tana da malamanta sun fitar mata da ka'idoji na zaben shugabanni ba a zaben mutum kawai haka ya zama shugaba don yana da kuɗi ko don ya san wani ko don yaron wani ne ko wani abu dai na banza na wofi wanda ake yi yanzu tilas a dawo a dage a sa ka'ida sai ka cika ta kafin a takaice dai tilas a sa cancanta ta shigo cikin tsarin fitar da shugabanni in ba shi aka yi ba to kasar nan fa ba abin da zai canza
shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya ce yana fatan za a ci gaba da shirya tarurruka irin wannan domin kuwa suna da matukar mahimmanci musamman a tsakanin matasan arewacin Najeriya
ai ka ji abin da ake kokarin tattaunawa ana tattaunawa ne akan makoman kasar ga maganan cewa a gyara tsarin kasar nan kai ka san da yawa akwai fannoni na koyarwa da dama da suka shafi irin wayannan abun gam
amma ya kuke kallon matasan nan da ke tasowa ku a matsayin ku na manya
eto matasan ga kowane lokaci da ake cewa dai kaga matashi shine ake tunanin shine shugaba gaba kallon da muke masu a yanzu nan muna gani kamar suna koyon shugabanci saboda a Najeriya an kalura yadda aka inda aka hito mutane babu matakin shugabanci amma yadda suka dauka yanzu nan kaga matakin shugabanci ne a dalibta daga dalibta sai a koma ga al'umma inda za a shugabanci mutane so ni ina ganin da wayannan daliban akwai hope nan gaba insha Allah
duk da yake dai matasan Najeriya na fama da rashin samun aikin yi duk kuwa da kammala karatu a matakai daban-daban masu sharhi na ganin wannan tsarin zai taimaka wajen wayar da kawunan matasan domin ganin sun zama manya na gari da kuma kaucewa shiga ayyuka irin na ta'addanci Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
yanzu sai shirin wasanni a takaice
wasanni a takaice
a ci gaba da tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya da zai wakana ƙasar Qatar a shekara ta 2022 nan da shekara ɗaya da 'yan watanni idan Allahu ya kai mu a ranar jiya ƙasar Mozambique ta sha kashi a gida hannun ƙasar Kamaru da ta yi mata ɗaya da nema sai ƙasar Gabon a gida da ta wa Angola ci 2 da nema Burkina Faso ta haɗe ƙasar Djibouti da ci 2 da nema yayin da Ivory Coast ta wa Malawi 2 da 1 Libya ta sha kashi a gida a hannun ƙasar Misir a Egypt da ci 3 da nema sai kuma Zimbabwe da ta sha kashi a gida a hannun ƙasar Ghana da ci 1 da nema duk dai a wasannin da ake ci gaba da yi a wannan ranar ta yau Namibia ta sha kashi a gida a hannun Senegal da ci 3 da 1 yayin da ake cewa ana fafatawa lokacin da muke hada wannan rahoto tsakanin jamhuriyar Niger ƙasar Algeria ana banza da banza sai kuma Africa ta akudu da ƙasar Ethiopia su ma ana banza da banza a daidai wannan lokacin Congo da ƙasar Togo har an share minti 10 lokacin da muke hada wannan rahoto ana banza da banza yayin da ƙasar Guinea da kuma Morocco ke can suna fafata a daidai wannan lokaci ita kuma Djibouti zaka ta karbi ƙasar Algeria a ranar 11 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu sai kuma Burkina Faso duka a ranar 11 ga watan Nuwamba mai zuwa za ta karbi jamhuriyar Niger wasan da dai jamhuriyar
Niger taya da kasar Algeria kwanaki hudu da suka gabata duka tankade da rairaya a wannan kwambalar ta neman shiga kofin duniya na kasar Qatar na shekara 2022 na ci gaba da dokar hankalin yan jamhuriyar Niger kasancewa Niger din ta sha kashi 6-1 a hannun kasar Algeria Alges babban birnin kasar Algeria wannan shi yasa ake ci gaba da hurci yanzu haka bangaren ma'abuta shi a nan wasannin kwallon kafa a kasar ta Niger ganin cewa lokacin da aka tayar rabin hutu minti 45 ana kankan kat tsakanin Algeria da Niger din duk da ke Algeria tana ci gaba da nema kuma baya an dawo rabin hutu Niger din ta dau wani sabon kwallo a raga inda Algeria ke ci 2-1 daga bisani Niger din tar fanshe kwallo guda ana 2-1 har ana ganin Niger din tana iya dawowa na tuntubi coach Boli wani ma abucin sha'anin wasannin kwallon kafa a jamhuriyar Niger domin jin ya suka je da wannan kashin da Niger din ta sha na 6-1 kwanaki hudu da suka wuce
Niger da muka fara akai muna kaga aka sai mitan zuru aka komo dai zuru mun sabi kenan muna ganin cewa kenan fitattar zama ya mahor hudu biki na mun samu kenan mun samu courage kuma sai kaga abin mun kasa wannan abin da ka kawo shi shine mun ka da competition ba sai an ka diba ka gani shirin kiman Niger babu wani a cikin babban wani club hakan ga kokon sadi fandilor championa basket duka an ka dauki Algeria duka championa suka babu wanda abba professional ba cikin mafi yake shi kaji abin da yasa jure kuma Sunday bonjour mai Salman kidne jufa da ban championa
ni ka gani ya rage manager yanzu
to abin da ya rage manager Salman ka sun ga dai su can a gidansu abin da suka muna kenan mun yanzu matakin nan da kamata mu dauka kenan mu da jure kaga dai abin da suka muna kenan don ka shi in kana gidanka a ce kana da kashi kenan mun ta kan tsantsan kenan mu yi prepare for another military training ko kuma abin da ka gani duka mu gyara shi
man dai wannan ci ana iya cewa dokan wannan dan Niger mai son harkar wasan kwallon kafa na ya ce ya kwanda bakin ciki
kwarai ko wallahi ni ce muka wanda gaba ga tun daga dai abin da vraiment ka abin mare abin vraiment sai an fada bulbe ma fadowa kawai dai Solomon da ni ce muka kawai dai mun yi magana na dan kaga abin yayi yawa tun da ya kai ma balo kaga ba mu iya tariya ko ba mu iya sawa kuma ya kai mun kanka muka samu kabun walagwallai kaga abin bai yi ba
yanzu haka dai an kammala wasan da hada Niger da Algeria a wannan rukuni na A na tankade da rairaya wanda aka yi a yau a Stade General sai na kunce na babban birnin Yamai Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni jamhuriyar Niger
yanzu sai takaitaccen labarai
kore ta arewa Kim Jong-un ya duba wani makami mai linzami mai karfin gaske wanda kasar ta ce ta kera shi ne don harba makaman nukiliya akan Amurka yayin da ya sha alwashin hada wata gagarumar rundunar soji don a tinkari barazanar da Amurka ke yawan yi kamar yadda kafa yaɗa labaran kasar ta bayyana har ila yau a wani kokari na ganin ya shiga tsakanin Washington da Seoul shugaba Kim ya yi amfani da wani jawabi da ya a wajen wani taron baje kolin makaman kasar a ranar Litinin inda ya ce ba kuri ta kudu bace abokiyar gaba kuma babu wani abu da zai kara shiga tsakaninsu shugaban na Koriya ta Arewa ya kuma kwatanta Amurka a matsayin silar tashin hankulan da ke faruwa a yankin Koriyoyin biyu ita dai Amurka ta sha mika goren gayyatar zaman tattaunawa ga Koriya ta Arewar inda ta ce a shirye take ta zauna a ko'ina kuma kodayaushe ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba sai dai shugaba Kim ya kore ta yin wanda ya kwatanta a matsayin wata dabara ce ta ɓoye ƙiyayyar da Amurka take nuna wa Koriya ta Arewar yayin da ƙasar Afghanistan take fuskantar ƙalubalen shiga wani yanayi na matsi shugabannin ƙasashen duniya 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki na G20 na shirin gudanar da wani taro ta yanar gizo don tattauna irin tallafi da za a ba ƙasar da kuma matsalar tsaro da ta taso tun bayan da Taliban ta karɓe mulki a watan Agusta Prime Minister Italia Mario Draghi ne zai karbi bakuncin taron tare da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres. Babban bankin duniya ya nuna damuwa kan yadda basussukan da kasashe marasa karfin tattalin arziki ke cewa ya karu da kashi 12 inda kiyasi ya nuna cewa kudaden sun kai dala biliyan 860 a shekarar 2020. Hakan kuma ya faru ne sanadiyar annobar COVID-19. Yayin da bankin na duniya ya kira ga kasashen da su rage nauyin basussukan da ke kansu shugaban bankin na duniya David Malpass ya faɗa mana ma labarai cewa alƙalaman bankin sun nuna yadda adadin basussukan suka karu akan kasashe marasa ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfi
To masu sauraro baki daya a nan ne zamu dasa aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa, da Julie Lagos Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Buhari. Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kiki sallama da ku. Ku huta lafiya.